Rahoton na nuni da cewa daga cikin rukunan mutanen da za su fuskanci karancin abinci ya hada hadda yara kanana wanda za su fuskanci rashin samun abinci mai inganci da zai gina musu jiki. Matsalar tsaro a sassan Najeriya da gurbatar muhalli da kuma bayyanar cutar corona na daga cikin dalilan da hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce za su janyo karancin abinci. Masanin ayyukan gona, tsohon shugaban hukumar bunƙasa ayyukan gona wanda a yanzu shi ne mai ba da shawara wa gwamnan Bauchi a harkar noma, Dr. Ilyasu Aliyu Gitel, ya yi tsokaci kan wannan batu.
To gaskiya duk inda aka ce waɗannan abubuwa uku sun haɗu, dole a samu matsala. Maganan shi wannan coronavirus da maganan rashin tsaro da kuma maganan gurbatan muhalli. Wadda ya riga kunno kai dama gurbatan muhalli ne, za ka ga yawancin bangaren arewacin Najeriya inda da ake samun ruwa na wata bakwai ko wata shida, ruwa ya da wata hudu, mai yawa shine wata biyar yawancin bangaren arewacin Najeriya. To gaskiya sun hadu zai haifar da yunwa matuka.
To ganin cewar manoma cikin su ya dura ruwa sabili da hannun zirga-zirga daga wannan wuri zuwa wancan, za su fuskanci matsalar kayan noma irin su taki da kuma magungunan kashe kwari wanda rashin samun su da wuri zai shafi aikin gona. Ga abin da Alhaji Ibrahim Das, wani manomi, ke cewa.
Wato bisa wannan abin da muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya, dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana. Dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawowa ake da kasashen waje, kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa. To kaga irin waɗannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona. Sai ko kira da zan yi wa su gwamnati, ya kamata duk abin da za a yi tunda wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu, daga kan taki zuwa kan shi magungunan feshi na ciyawa da na iri, duk gaba daya ya kawo, saboda transportation din ya zama wani iri talaka ta ba zai iya affording yayi yadda da ya saba ba. Saboda haka taga ta inda za ta shigo ta tallafa wa manoma.
Shin kowane tanaji ne gwamnati ta yi domin takarar wannan matsalar? Dr. Ilyasu Aliyu Gitel ya yi bayani kamar haka.
To a gwamnatance abin da ya faru shine mun yi sa'a lokacin da ake tunanin hana shigo da abinci kasan nan, an yi tanada da na shigo da magunguna da kuma wannan hada kai da aka yi da kasan Morocco na yin taki. Magunguna sun shigo da yawa bara, kuma taki kamfanonin da za su ke zaune ba su aikin taki.
Matakin jiha kenan.
Yawa, amma har matakin tarayya wajen 15 wadda da an daina yin taki, yanzu ana taki a wurin.
Suma gwamnatoci a nasu bangaren sun dukufa wajen lalubo mafita wa jihohinsu. Dr. Sumaila Adamu Burga shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi.
Al'amarin noma bana, to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo dauki wa jihar Bauchi.
Kamar ta wani bangare?
Bangaren tractoci, bangaren taki da kuma chemical da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa dan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci, har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na baci.
A jihar Gombe ma an ɗau mataki kan wannan batu. Ga abin da gwamnan jihar Alhaji Muhammadu Inuwa ya ke bayani.
Mun yi kokari mu inganta samar da taki a kan lokaci, kuma da kawo abubuwan da za su inganta aikin gona. Har ila yau gwamnatin jihar Gombe ta shiga tsari na gwamnatin tarayya na inganta gudanar da kiwon dabbobi.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.